إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad a wannan anguwar ta Cité Dipté a nan birnin Niamey, inda muke gabatar da karatun littafin mu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai, sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. Idan ba a manta ba, a yau za mu tashi sabon kitab, shine Kitabul Jihadi. Kafin mu ci gaba, akwai wani neman taimako da wata mata ta turo. Ta ce ƴar uwarta ce uwa ɗai uba ɗai, ya take a gare ta da ta yi aure, tana ƙarƙashin miji wanda yake da mata guda biyu, ita ce ta uku. Lokacin da ta yi aure tana amarya, sai a kusan azumin nan sai ta kamu da rashin lahiya. Ta ce ta yi wata biyar ba ta da lahiya, yanzu haka tana a gadon asibiti. Ma'ana yanzu haka ita wannan yar tata da take magana tana a likita. Ta ce kuma ciwon ta shine jini ne yake zubar mata ta gabanta, wata biyar jini yana zubar mata a gabanta, wanda yanda ma mijinta baya samu yana saduwa da ita yanda ya dace. Ta ce kuma ita yar tata ta ɓoye abin, ba ta faɗa ma kowa ba, sai da abin ya kaita har jinin nata ya ƙare ta faɗi, sai da aka kaita likita ana ƙara mata jini. To a wannan lokacin ne ma iyayen nata suka san ciwon da take fama da shi. Ta ce a yanzu ya kai ga in an sa mata jinin baya tsayawa, domin jinin yana zuba a kowane lokaci. Ta ce da likitoci suka ga wannan sai suka gane da cewa wannan ciwon ba na likita ba ne, suka umurce su da su je su nemi magani na gida. Sai suka je a wajen wani malami, inda malamin da aka kawo ta a wajensa ya duba ya gani, ya ce sihiri ne aka yi mata. Ta ce yanzu haka a likita ana sa mata jini, jinin yana huta. Yanzu malamin yana musu magani. Ta ce shi ne take so malam idan da wasu shawarori da za a ƙara basu, a basu don saboda su samu yarta ta samu damar wannan matsalar da take fama da ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabbas wannan tambayar, ko mu ce wannan abu, labarin idan mutum ya ji su hankalinsa zai tashi. Duk mai tausayi hankali zai tashi. Tana a amarya a lokacin da mijinta yake buƙatar ta, a lokacin take cikin wannan matsalar. Kuma wannan matsalar ba da ita ta zo ba, ta same ta ne bayan an yi auren. Ƙarshe ma malami ya ce sihiri ne. An gane da kyau ko? Sai dai ba a san waye mata sihirin ba. To shin wai abinda take fama da shi tabbas sihiri ne ko ba sihiri ba ne? Tabbas abinda yanda ta kwatanta wannan al'amarin, akwai sihiri irin wannan. Shi malamai suke ce ma sihirun nazif, ko kuma sihirun listihada. Sihiri ne wanda ake yi mamace wanda jini zai gabce mata ya ta zubo mata, kamar yadda al-Imam Abdul Wahid Bali ya kawo bayanin sa a cikin As-Sarim al-Battar. Yace yanda ake yin sihirin shine boka ne zai yi jinga da aljani akan ya shiga a cikin mace, ya bi a cikin jijiyoyin jikinta, ya zan soke wata meke da suna wata jijiya da take a cikin ma'aihwarta don ta rika zubar da jini. To me yasa suke wannan sihirin? Suna wannan sihirin ne don a hana ma mace saduwa da mijinta, domin idan jini na zuba kun ga namiji ba zai jimi ba, zai yi tsantsani ko komi kwadansa zai yi tsantsanin ya sadu da ita, ko da ko a ce ya sadu da ita, ita za ta ita cutu, ko kuma shikin nasa, hankalin nasa ba zai kwanta ba. To dalilin wannan suke yin wannan sihirin. To dangane da abin da ya shahi maganin wannan sihirin, malumai suna ba da shawarar a karanta mata addu'o'i, ko kuma ayoyi na ruqiyya, ayoyin da ake karanta wa mutum idan ana mishi ruqiyya. To a karanta su a cikin ruwa a toha. Idan aka karanta aka toha, sai a bata ta sha, ta yi wanka, tsawon kwana uku idan abun bai tsaya ba a ci gaba da yin haka nan suka ce in Allah ya yarda dalilin wannan abun zai zo mata da sauki dan me yasa aka ce shi irin wannan ba a cika yin karatu ba dan saboda mafi yawanci shedanin suna hita lokacin da aka zo yin ruqiyya to idan ya kasance ana shan ruwan ruwan su kuma za su zamna a cikin jiki tare da ruwan akwai ayoyin alqur'ani to wannan zai takure shedanin ya hana masa yawo a cikin jiki domin yana shiga ne a cikin jijiyoyi kamar yanda yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaytana yajri min ibni adam majrad dam shedan ko aljani yana gudana a cikin jikin mutun yanda jinin sa yake gudana a cikin jikin sa to lokacin da ake shan wa'innan ruwan wanda aka ma tofin ayoyi na alqur'ani to zai taimaka a wajen gushe ma wannan sannan kuma wannan matar yana da kyau ta san da cewa wannan jinin da take yi ba zai hana mata ibadu ba duk ibadar da take za ta yi ta kamar yanda a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo a wajen manzon Allah tace ni ya manzon Allah ko da yaushe jini zubo mini yake ba na samun yin tsarki sai manzon Allah yace innama hiya raqdatun min ash-shaytan ai wannan jinin da yake ci gaba da zubo miki wani suka ne da shedan yake yi anan kai tsaye sai malaman suka ce irin wannan matsalar tana iya samuwar mace ta hanyar sihiri ko kuma ta hanyar jarabtawa daga Allah ma'ana shedan yazo ya sa mata wannan cutar dan saboda mi ya dagule mata ibada ya hana mata kwanciyar hankali ya hana mata zaman aure dan ya kashe mata aure an gane da kyau ko kenan wannan ko da a ce ba sihiri bane to shedan yana iya tasiri akan wannan kenan dai wannan ita ce mahuta sannan yanda za ta yi ibada shine za ta kilga kwanakin da ta saba yin haila idan kwanakin da ta saba yin haila suka zo sai ta tsaya da sallah idan kwanakin suka kare sai ta ci gaba da sauran ibadunta wannan jinin da yake zo mata ba zai hana ta ibadu ba sai dai duk sallar da za ta yi mi za ta yi arwala ko idan ta yi arwala ta yi sallah ko da jinin yana zubowa tana sallah wannan ba zai cutar da ita ba hukuncin ta hukuncin mayoyin hutsari mai yin hutsari kun ga ba za a ce bai bar sallah ko sai dai mi sai dai kowace sallah sai ya mata arwala wannan shine ko da ko a ce yana tsakiyar sallah hutsari yoyo to wannan babu lahi domin larura ce wad daruratu tubihul mahzurat wannan shine kenan insha Allah muna fatan Allah ya bata lahiya kuma ta yawaita komawa zuwa ga Allah a kula da addu'o'i na sahi da marece da addu'o'i na kwanciya da kuma abin da ya shahi yawan karatun alqur'ani musamman a samu suratul bakara a zan sa mata a cikin daki ko da yushi suran nan tana karatu ma'ana a samu radio wanda yake da suratul bakara a sa mata zan saurari a kowane lokaci muna fatan Allah ya ba ta lahiya da sauran wanda suke fama da irin wannan matsalar wallahi jama'a mun san da cewa aljannu suna ta'addanci a wannan kwanakin ko in ce a wannan lokacin suna ta'addanci hiye da lokacin da aka saba domin a yanzu matsalar mafi yawanci a da a tasirin su yayi yawa akan mata ko to a yanzu zaka ga yawa daga cikin samari suna fama da su yanzu haka jiya nan akwai wani saurayi da muka yi alƙawari da shi yazo a nan gida soji ne shi kuma yana shirin aure sauran wata biye ya aure wata aljana ta aure sa kullun sai dai ta ganin mace tana jima'i da shi sai ya kasance auren ma baya sha'awar sa to shine abin ya tada mishi da hankali muna dan yanzu magani da shi har abin yayi dama sannu insha Allah kenan alazumci wannan addu'o'in da manzo Allah ya karantar da mu da kuma kula da salloli a cikin jam'i suna taimakawa sosai a wajen kare mutun ya kare kansa daga wannan sharruka ya ishe ka dalili akan cewa mafi yawancin wanda kaga shedannu suna aljannu suna kama mafi yawanci zaka ga wanda suka yi nisa da ambaton Allah ne da wuya kaga a ce ustazu aljani ya kama shi ko ba ku lura da wannan ba kun taba gani an ce ustazu wannan mahaddacin alqur'ani ko kuma mai karatun addini a ce ga aljani ya kama sa sai dai mafi yawanci zaka samu aljanin sun kama su ne daga baya sai aka koma ma Allah an gane da ke ko to wannan kenan da babban dalili ne da zai tura mu zuwa ga muyi kokarin neman ilimin addinin mu da kokarin karatun alqur'ani da sauran addu'o'i insha Allah Allah ya ba kowa lahiya zamu tashi a kitabul jihad kitabul jihadi littahi mai bayani akan aljihad an gane da kyau ko jayyid me ake ce ma aljihad da larabci idan aka ce aljihad kaman daga bazlul juhud ne shine ma'ana zuba kokari mutun ya zuba kokari shine ma'anan aljihad an gane da kyau ko kokari amma a istilahin malumai idan suka ce aljihad shine suke cewa huwa bazlul juhudi liqitali al-kuffari aw li'ila'i kalimati Allah, shine zuba kokari a wajen mi, a wajen yada mai ke da suna daukaka kalmar Allah madaukakin sarki, ko kuma a wajen yakar kafirai da kuma makiya addini. An gane da kyau ko? A takaice dai idan aka ce jihadi, ana nufin mi? Zuba kokari a wajen daukaka kalmar Allah ta kowanne fanni. Amma mafi yawancin kalma ta jihadi da an sake ta, ana nufin mi? Yakar kafirai a kai tsaye. Sai idan an shiga wajen fadada bayani ne, sai a ce sauran abubuwa suna shiga a ciki. An gane da kyau ko? Wannan kenan shine ma'anar kalma ta jihadi. Zamu zo a cikin hadisai. Wannan hadisan da zamu karanto za su yi mana bayani mai fadi akan jihadi. Tabbas ina tsammanin wannan babin ya zo daidai da lokacin sa, domin muna a lokaci na jihadi. Ko da yake kalma ce wanda idan an fade ta, mafi yawanci tana kada, tana sa wasu mazaje dan gaban su ya fadi, musamman waɗanda ba su san haraka addini. An gane da kyau ko? Jayyid. Zamu zo a hadisi na farko a cikin wannan kitabkin. Malai ke cewa an Abdullahi bin Abi Aufa, an karbo daga Abdullahi dan Abi Aufa radiyallahu anhu, yardar Allah ta kara tabbata a gare sa, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa, fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al'aduwa, a cikin wasu sashen kwanakin da ya hadu da makiya a ciki, yace intazara, yayi jira, hatta idha malati ash-shams, har sai da rana ta karkata, qama fihim, sai ya tashi a cikin su. Ma'ana wataran daga cikin kwanakin da manzon Allah ya jihadi, ya jira da sahiya ta wayi har sai da rana ta karkata daga tsakiya, sai ya tashi a cikin sahabbai da za su a wajen yakin, yace ya ayyuhan nas, ya ku mutane, la tatamannaw liqa'al aduwi, kada ku yi gurin haduwa da makiya, wasalullaha al'afiya, ku roki Allah lahiya, ma'ana ku roki Allah zaman lahiya, fa idza laqitumuhum, idan kuka hadu da su, su kafiran, fasbiru, to ku yi hakuri, wa'lamu, kuma ku san da cewa, annal jannata, lallai aljanna, tahta zilalis suyufi, tana a karkashin inuwar takobai. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, sannan sai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, yace Allahumma munzil al-kitab, ya Allah mai sabkar da littafi, wa mujri as-sahab, sannan kuma mai tahiyyar da giragizai, wa hazim al-ahzab, sannan kuma mai tarwa tsarundunoni, ihzimhum, ya Allah ka tarwatsar da su, wansurna alaihim, sannan kuma ka ba mu nasara a kansu. Wannan hadisin Abdullahi bin Abi Aufa ne yake bada labarin wasu daga cikin kwanakin da manzon Allah ya yi jihadi. Yace daga cikin kwanakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an zo za a fara jihadi, kamin a kai ga jihadin sai ya musu jawabi, yake ce musu kada ku yi gurin yaƙi, ku roki Allah a koda yaushe ku me yake da suna zaman lahiya. Ashe sai wannan hadisi na muna ashe cewa wai shi jihadi da ake faɗi ba wai ana son a koda yaushe a yi sa bane, a'a, larura ce take sa a yi, me take sa a yi jihadi? Ana nufin jihadi na yaƙi. Ashe sai ya nuna yanda turawa suke yaɗa cewa addinin musulunci gaba ɗayansa yaƙi ne, ko kuma addinin musulunci ya yaɗu ne ta dalilin yaƙi, sai nuna cewa wannan ƙarya suke, domin gashi manzon Allah da kansa ya ce mi kada ku yi gurin yaƙi, ku roki Allah zaman lahiya. Idan muka lura sunan musulunci menene? Al-Islam. Me al-Islam? Daga assalam ne, ma'ana aminci, zaman lahiya. Kuma duk wanda ya san tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da cewa mafi yawancin wanda suka musulunta ba wai sun musulunta bane ta dalilin yaƙi, sun musulunta ne ta dalilin mafi yawancin su, dalilin mi? Dalilin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, dalilin ɗabi'un sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, dalilin sun ga gaskiya, dalilin wannan yasa suke musulunta. Wanda suka musulunta ta hanyar yaƙi kaɗan ne idan aka kwatanta su da wanda suka musulunta ta hanyar me? Ta hanyar zaman lahiya. An gane da kyau ko? Mun sha ba da misali akan irin wannan. Idan muka ɗauki misalin Afrika, wannan meke da suna Afirka ta mu ta babbakun mutane musulunci ya yadu ne ba ta hanyar yaki ba ya yadu ne ta hanyar wasu daga cikin musulmai larabawa da suke zakuwa kasuwanci a garuruwan musulmai a garuruwan bakakken mutane idan suka zo suna ganin yanda suke mu'amala da mutane suna ganin yanda suke kula da mi da tsafta suna ganin yanda suke kula da amana suna ganin yanda suke kula da mi kula da rishin yaudarar al'umma to dalilin wannan hang addinin musulunci ya shiga a cikin rayuwar suka shiga a musulunci amma a tarihi babu wanda zai ce ma dalilin yaka dalilin yaki ne musulunci zuwa Afirka duk wanda ya san tarihin wannan kenan wannan babban kalubale ne ga wanda suke zargin musulunci da yaki kuma idan muka lura mafi yawancin yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yaki ne na ad-difa domin qitali kala biyu ne akwai qitalud difa ma'ana yaki na kariyar kai to manzon Allah yayi yaki ne dan saboda kariyar kai dan saboda ya kare kansa daga wannan makiyan kenan dai wannan hadisi yana karantar da mu wai hu yaki ba abun guri bane zaman lahiya shine abun guri a kowanne lokaci sai manzon Allah yace idan ya kasance larura ta kama sai an yi yaki to ku yi hakuri sannan sai kwadaitar da su yace ku san da cewa aljanna tana a karkashin mi tana a karkashin me ake cewa tana a karkashin inuwar takoba sannan sai manzon Allah yayi addu'a a wannan lokacin malumai suke cewa wannan hadisi yana nuna cewa yana ɗaya daga cikin wurare wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake saurin karbar addu'a shine lokacin da ake a cikin tsanani musamman lokacin da ake a cikin tsanani na jihadi a wannan lokacin addu'a Allah madaukakin sarki yana saurin karbar ta shi yasa annan manzon Allah yayi addu'a yace ya Allah wanda ya safkar da littahi wanda yake tahiyar da giragizai ka tarwatsa rundunoni sannan ka tarwatsa su kuma ka ba mu nasara akan su wannan shine takaice a takaice abinda wannan hadisi ke karantar da mu jihadi ba gurin sa ba ake yi yaki ba gurin sa ba ake yi idan ya zo kuma za a yi hakuri ne ami a yi yakin da zuciya guda wannan shine kenan a takaice abinda wannan hadisi ke karantar da mu a nan kafin mu je a hadisi na gaba yana da kyau mu tattauna hukuncin jihadi me hukuncin jihadi wajibi ne ko sunna ne ko menene a kai tsaye mafi yawancin malamai sun ta akan cewa jihadi fardun kifaya ne idan aka ce fardun kifaya shine abunda in wasu suka yi wanda suka isa to ba dole sai wasu sun yi ba to amma akwai lokacin da jihadi yake zaman towa dole yake zaman towa wajibi shine al-Imam Ibn Usaymin yake cewa idan aka samu idan musulmai suka samu kansu a cikin halaye kamar haka na harko idan stanfara al-Imam shine idan shugaba yace jama'a a huto a je jihadi to a wannan lokacin zuwa jihadin ya zama wajibi ga kowa ya huto na biyu shine idan kafirai suka riski musulmai a cikin garin su ma'ana kafirai suka zo suka kewaye gari suna so su yaki musulman dake a cikin garin to a wannan lokacin ya zama to wajibi kowanne duk wanda yake a cikin wannan garin yami ya huto ya kare kansa ya huto yayi jihadi na gaba shine me yake da suna idza hadara fi sahati alqital idan musulmi ya halarta a tsakiyar yakin kamin ka zo ba dole bane ka zo amma idan ka zo aka fara gwabzawa to dole sai kayi mi dole sai an yi da kai an gaya da kyau ko kenan idan ka fada a cikin yakin to dole sai ka tsaya an yi yakin da kai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mutun ya sha baya daga wajen jihadi ya sanya shi daga ɗaya daga cikin alkaba'ir wanzu Allah yake cewa ijtanibu sab'al mubiqat kuni sanci abubuwa guda bakwai masu saurin halakarwa daga cikin sai manzon Allah yace ya zano da watawalli yawmaz zahaf da ba da baya a wajen mi a lokacin da ake cikin yaki kenan lokacin da ake a cikin yaki dole ne me yake da suna mutunan da ya halatta a wajen yakin yayi yakin ba zai sha baya ba lokaci na gaba shine idan ya kasance akwai mutunan da dole sai da shi za a yi jihadin misali a ce akwai wani mutum wanda shi kadai ya iya bindiga kun bindiga guda ce ake da a cikin yakin kenan dole wannan mutum dole sai ya yi jihadin dan saboda ana da mi ana da bukatar sa an gane da ke ko to amma in ba wannan halayen ba guda hudu to dukkan sauran halayen ba dole bane mutum sai ya je a jihadi idan dai har ya kasance an samu isasshen mutane wanda suka je a wajen jihadin hadisi na gaba shine an sahal ibn sa'd an-sa'idi an karbo daga sahal bin sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu yardar Allah ta kara tabbata a gare sa yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa qala yace ribatu yawmin fi sabilillah ribati na ini guda a cikin hanyar Allah me ake ce ma ribat kahin mu je gaba abinda ake ce ma ribat shine kare iyakokin musulmai an gane da kyau ko kare iyakokin musulmai misali ana kawo hari a iyaka kaza sai a tura mutane adadi kaza su kare wannan iyakar to wa'annan mutanen da suka je a can ana ce musu murabitun ma'ana masu ribati masu dako masu tsaron musulmai kenan shine manzo Allah yake cewa ribatu yawmin fi sabilillah dako na ini guda a cikin hanyar Allah a khairun min ad-dunya wa ma 'alayha ya hi duniya alkhairi da abun da ke akanta wa mawdi'u sauti ahadikum sannan kuma wurin aje bulalar dayanku min aljanna a cikin aljanna khairun min ad-dunya wa ma 'alayha ya hi duniya alkhairi da abun da ke akanta war rauhatu yaruhuha al-'abd sannan kuma sabko da bawa zai fi sabilillah a cikin hanyar Allah awil gadwa rauhanan ne shine marece war rauhatu yaruhuha al-'abd fi sabilillah marece da bawa zai a cikin hanyar Allah awil gadwatu ko kuma sabko da zai khairun min ad-dunya wa ma fiha shi yahi duniya al-khairi da abun da yake a cikin ta wannan hadisin yana bayani ne akan falalar ribati falalar dako wannan hadisin kenan yana hawa kan sojojin mu a yanzu da suke akan iyaka suna kare mu kenan wannan abun da suke idan sun yi niyya mai kyau za su samu babbar lada mai yawa kenan manzon Allah yana gayin falalar wannan aikin ne shine manzon Allah yake cewa mutun yayi sa a ini guda yahi duniya alkhairi da dukkanin abun da yake a cikin ta sannan kuma wurin aje bulalar mutun a cikin aljanna yahi duniya alkhairi da gaba dayan abun da yake a cikin ta wurin aje bulala an san bulala ko to wani zai ce kun me ka bulala a aljanna mata zai ba kashi ko me bulala akwai ta aljanna dan saboda me dan saboda bugun dabba ko tunda akwai dokuna aljanna akwai doki doki shi kuma da me ake bugun sa da bulala an gane da ke ko to wannan ita ce bulalar shi ma dokin ba zaka bige sa bane dan ya baka wahala a dan saboda al'ada ce ta me hawan doki sai da me sai da bulala ko da ba abu ga ba akwai ta dai a hannu yana daga cikin ado na hawan doki to shi sa aka kawo zancen bulala a cikin aljanna kenan kada ka yi tsoro ka ce a she aljanna ma akwai bankashi a ba wanda za a baka shi asali ma baka da wanda yake shugaban ka balle ya baka kashi wannan shine kenan aha wannan hadisin yana nuna muna fallar ribati muka ce ko kuma sannan har yanzu yana nuna muna kaskancin duniya da kasancewar duniya ba komai bace a wajen Allah madaukakin sarki kuji ho wurin aje bulala kawai bancin sauran ni'imomin yahi duniya da abin da ke a cikin ta shi yasa yazo a hadisi wanda yake duk mutum mai hankali idan ya ji wannan hadisin hankalinsa zai kwanta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqal kafiru minha shurbata ma da a ce duniya ta kai a wajen Allah daidai da me yake da suna hihikin sabro da kafuri Allah bai shayar da shi ba kwadawa guda tarwa kinan rishin darajar ta ne dan kaskancin ta ne dan ba komai bace a wajen Allah shi yasa ya bar kafirai suna mi suna abinda suke so a cikin ta dan ba komai bace a wajen Allah shine Allah bai damu ba dan ga mutunan kirki mai bauta izuwa gare sa ya bar sa a matsayin talaka yana neman taimako an gane da ke ko ashe wannan hadisin idan kana a cikin kunci ka tuna da shi zai mi zai hidda maka wannan kuncin matukar kana bin Allah madaukakin sarki dan ka san duniyar ba komai bace shi yasa Allah bai baka ita ba da a ce wata abu ce da wanda zai samun duniya yadda kowa a duniya shine wa shine wa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka Aisha take cewa za a iya ayi wata guda ba a dora tukunya a cikin gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba a dora dahuwa ba idan aka ce dahuwa ana nufin wani abinci na musamman sai dai su ci mi su ci dabino su sharuwa wannan sai nuna duniya ba komai bace shi yasa a wataran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta a bisa kan keso tabarma ya tashi sai daya daga cikin sahabbai ya isko shi yace ya rasulullah ala natakhidhu laka wisada ya manzon Allah kana kwana a bisa kan tsohuwar tabarma gashi har alama ta ta huto maka ba za ka bari mu samu maka matala mu samu maka matashi sai manzon Allah yace mali walid dunya inani ina dunya misali na da dunya kawar mai balaguro ne da ya gaji sai ya tsaya a cikin inuwa yana hutawa da ya huta zai mi zai tashi ya ci gaba to dan hutun nan da nake yi shine mi shine rayuwar da nake a duniya wannan shine kenan kenan bai kamata a ce ba wannan duniyar dalilin ta mun rasa lahira Allah ya ba mu ikon neman lahira wannan shine kenan a hadisi na gaba malai yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah yardar Allah ta kara tabbata a gare sa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon Allah ya ce in tadaballahu Allah yayi alqawli wa li muslimin a riwayat imam muslim tadammana Allah Allah yayi lamuni liman kharaja fi sabilillah wasu gusallamuni bako lamuni shine garantir Allah yayi asiri Allah yayi garantir Allah yayi lamuni ga wanda ya huta a cikin hanyar Allah la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili babu abun da ya hutar da shi in ba kokari a cikin hanya ta ba wa imanun bi kuma dan imani dani wa tasdiqun bi rusuli kuma dan gaskata manzannina fa huwa alayya daminun to shi yana akaina da lamunin an udkhilahu aljanna in shigar da shi aljanna aw urji'ahu ila maskanihi ko in mayar da shi a wajen zaman sa ma'ana a gidansa alladhi kharaja minhu wanda ya huto daga gare sa na'ilan manala yana mai samun abun da ya samu min ajrin nalada aw ghanimatin ko kuma ganima wannan hadisin yana bayani ne akan sakamakon jihadi sakamakon jihadi abu guda biyu ne manzo Allah yake cewa Allah yayi alƙawali duk wanda ya huta a wajen jihadi da sharadi ya kasance dan Allah yayi dan imani da Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya masa alƙawalin abubuwa guda biyu imma a wajen jihadin a kashe sa Allah ya sa sa a aljanna ko kuma ba a kashe sa ba ya komo da ransa amma mi amma ya samu tarin lada da kuma mi da kuma ganima idan ba a samu ganima ba ya samu mi ya samu lada idan an samu ganimar kuma mi kuma ƙari bisa ƙari ko wannan shine kenan kenan jihadi duk yanda mutun ya tafi a wajen sa ba zai taba asara ba imma a kashe kesa ya shiga aljanna ko kuma ami ko kuma ya komo a gida a raye akwai wasu daga cikin sahabbai wanda idan suka je a wajen jihadi suka ga wasu sun yi shahada haushi suke ji dan me yasa su ma ba a kashe su abu a wajen yakin wannan ba shi yake nuna cewa ba a idan suka zo jihadin suna kokarin ne su yi tsaye ka huri ya cika musu yi kasu mutu a in kai haka na ai ba jihadi kai ba an gane da kyau ko kenan ka je ne a kashe ka da a kashe ka ba jihadi ka zo ba ana nuhin mi kai kokari wajen gumurzu za a mi wajen gumurzu za a kashe ka ashe da an bude hanya akan cewa da an kashe ka wani sai ya ce to ai ba ma sai na yi wata wahala bari in je kai ka huri kashe ni ya kashe shi sheka lahira shikenan ya shiga aljanna a sai kai gumurzu ya zaman to a wajen gumurzun ne za a mi za a kashe ka an gane da kyau ko wannan shine kenan hadisi na gaba wali muslimin a riwaya ta imam muslim mathalul mujahid fi sabilillah koton kwacin mai jihadi a cikin hanyar Allah wallahu a'lamu biman jahada fi sabili kuma Allah shine mafi sanin wanda yake jihadi wanda yake kokari a cikin hanyar sa kamathalis sa'imil qa'im kawar misalin mai azumi ne a kullum mai qiyamul layli a kullum wa tawakkala Allahu lil mujahidi fi sabili kuma Allah yayi alqawli ga mai jihadi a cikin hanyar sa in tawaffahu in ya kashe sa a wajen jihadin an yudkhilahu aljanna ya shigar da shi aljanna aw yurji'ahu ko kuma ya mayar da shi saliman yana lahiya law ma'a ajrin tare da lada aw ghanimatin ko kuma ganima an gane da kyau ko wannan hadisi yana nuna girma da falala ta mi ta jihadi manzo Allah yake cewa ladar mai jihadi ita ce ladar wanda mi kullun azumi yake kullun qiyamul layli yake da dare mi ake nihi da wannan kun hita za ku je a wajen jihadi to daga wannan lokacin za a kilga wancan sun tai jihadi shi kuma wannan bai je jihadi ba ya tsaya a gida amma kullun azumi yake daddar kun baya kwana qiyamul layl yake a gaba dai to dulla dadda wannan mutunan zai samu adadin kwanakin da yana qiyamul layl da azumi to shine ladar da mi ladar da wancan mai jihadin zai samu an gane da ke ko ashe sun nuna cewa samun lada ta jihadi ba kowa yake yin ta ba sai wanda yaje a wancan wurin domin babu wanda za a iya cewa yi wannan abun kai azumi da dare da sahi a cikin ini da dare kuma kai mi kai qiyamul layl abu ne mai wahala to kuma ko da mutun yayi sa ladar da zai samu ita ce ladar da wancan zai samu da ya tafi a wajen jihadi tare da cewa yana shan ruwa yana cin abinci yana kwana kuma wannan shine kenan kenan a takaice dai wannan hadisin yana kwadaitar da mu akan jihadi shi yasa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ma'anan hadisin duk wanda bai ba rayu bai ba miki suna zuciyarsa labarin yana so yayi jihadi ba har ya mutu to dalilin wannan Allah madaukakin sarki zai shigar da shi a wuta ma'ana dole ne a mutunan kirki ya kasance yana me yana gurin a ce yayi jihadi an gani da ke ko to sai dai wannan baya cin karo da me da zaman lahiya da me da yaki da aka roka an gani da ke ko anan ana nuhin kaman kana kwadayin ladar jihadin ba wai a yakin bane kake kokarin kai fatan ya faru a kana kwadayin ladar jihadin shi kuma wancan me aka kore mutun ya fata shine me shine yakin kai gurin yakin ya faru to shine wanda aka hana a wancan wurin a takaice dai wannan hadisan gaba ɗaya suna nuna mana falala ta jihadi ga hadisi na gaba shi ma har yanzu akan falalar jihadi an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira yardar Allah ta kara tabbata a gare sa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace ma min maklumin babu mai shimuwa yuklamu fi sabilillah da za a ji masa a cikin hanyar Allah illa jaa yawmal qiyama face sai yazo a ranar tashin alqiyama wa kalmuhu yadma alhali jimuwan nan tasa tana zubar da jini allawnu lawnu dami launi na jini war rihu rihul misk amma shi kuma kanshin kanshi ne na almiski na turaran almiski wannan hadisin manzo Allah yake cewa babu wani mutum da za a ji masa a wajen jihadi kuma ya mutu da wannan jimuwar shine sharadin ya mutu da mi ya mutu da wannan jimuwar a ranar tashi alqiyama za a tayar da shi jimuwar tana nan ga jimuwa nan jini yana zuba amma sai dai kamshin mi kamshin ba na jini bane na almiski ne ma'ana zai tashi mutane suna warin gudu da ake yi ko a nan duniya ka san kai gudu zaka mi zaka yi wari ko balantana a ranar tashi alqiyama da kai meke da suna shekara da shekaru a cikin kabari kuma sannan a ranar tashi alqiyama za a tada ka da mi duk gashin da ka hudda zai huto ko kin lallakuwa ta cika da gashi an gane ko hamata kenan da kuma an ce maka akwai gashin hamata to akwai mi akwai hamami ko to gashi kuma ga gudu kenan mutane za su tashi suna wari suna dwayi amma kai zaka tashi kana mi kana kamshi ashe a ranar tashi alqiyama duk wanda yake son kamshi zai yi mi zai yi kokarin zuwa kusa ga wanda aka kashe a cikin hanyar Allah dan ya mi dan ya ji kamshi kamshi an gane da ke ko wannan yana nuna yanda Allah madaukakin sarki siffar da Allah madaukakin sarki zai tayar da masu jihadi a cikin hanyar Allah kuma idan aka ce masu jihadi a cikin hanyar Allah ba ana nufin sai wanda aka kashe ba a cikin jihadin a domin jihadi kala kala ne an gane ko akwai me yake da suna aljihadu bidda'wa akwai aljihadu bil ilmi akwai aljihadu bil mali akwai aljihadu bin nafs wanda shine na karshen akwai jihadi ta hanyar yada ilimi jihadi ta hanyar zuwa wajen wa'azi da mi da wa'a da kiran mutane zuwa ga addini to kun ga wannan shi ma jihadi ne ashe zan nuna maka da cewa ashe wanda ya mutu yana akan hanya ta zuwa neman ilimi ko kuma yana akan hanya ta zuwa yada addinin Allah idan ya mutu ta hanyar accident ko kuma ta hanyar kashe sa da aka yi zai tashi jimuwan nan da ya tana mi tana zubar da mi tana zubar da jini amma kuma jinin yana kamshin almiski zamu iya bada misali da magabatan mu ko misalin Ja'far Mahmudu Adam a cikin wace hanya aka kashe sa ko babban misali shine misalin Albani Albani misalin sa yahi tahiyya daidai akan wanda yake a bisa kan hanya ta jihadi, domin lokacin da aka zazzage sa da cikin mota, aka halbe sa a cikin mota, daga ina ya hoto? Da gwajin wa'azi. Za a yi cewa ma ya da ilimi, domin ya da ilimi ya yi wa'azi muhimmanci. Misalin ku da ku zo nan wajen ilimi ne ku zo, ba wajen wa'azi ba. Amma wanda za su tahiyya ranar jihadi a je soni, wannan su mi suka je wa'azi, suka zo wajen markaza da ake zuwa sati-sati. Amma wanda zai zuwa anan, shi wa'azi ya zo karatu, ilimi ya zo, domin littahi ne za a sa yana mi, yana karanta mishi yana gani. To shi ma ya hutu ne daga karatun Sahihul Bukhari, ina tsammani kenan daga wajen yada ilimi ne ya hutu. Kun ga irin wannan su ma misalin su za a tayar da su. Halbin da aka musu yana mi, yana zubar da jini, jinin yana mi, yana kamshin almiski, domin suna a bisa kan hanya ta mi, ta yada ilimi. Allah ya muna rahama da mu da su gaba daya. Ma'ana dai alama da zaka gane wanda ya mutu akan hanyar jihadi, zai tashi jini yana zuba. Shi yasa idan mutun ya mutu a fagen yaki, ba a mishi wanka, haka nan za a turbude su. An gane da kyau ba a musu wanka, dan saboda su mala'iku ne za su yi musu wanka, wannan shine falalar su. Aha, za mu zo a hadisi na gaba. Malik yake cewa an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu, an karbo daga abi ayyub al-ansari yardar Allah ta kara tabbata a gare sa. Yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah yana cewa ghadwatun fi sabilillah, sabko da mutun zai yi a cikin hanyar Allah, aw rauhatun ko kuma marece da zai yi, khairun mimma tala'at alaihi ash-shamsu, shi yahi alkhairi hiya da abun da rana ta huto a kansa, wa gharabat kuma ta hwadi. A takaice me ake nihi a nan duniya gaba ɗaya ko? Domin idan rana ta huto, akwai abin da zai cewa ranar ba ta bige sa ba. Rana abin da ta huto a kan shi shine me? Shine abin da yake duniya gaba ɗaya. Ma'ana sabko da za ka yi ka je a hanyar Allah maɗaukakin sarki, to dalilin wannan zai kasancewa wannan abin da ka yi ya hi duniya alkhairi da abin da yake a cikinta. An gane da kyau ko? Wannan duka hadisan suna nan muna mi, suna nan muna falalar jihadi, falalar kokari akan hanyar Allah maɗaukakin sarki. An Anas bin Malik, an karbo daga Anas dan Malik radiyallahu anhu yardar Allah ta kara tabbata a gare sa, qala yati qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa, yati ghadwatun fi sabilillah, sabko da mutun zai yi a cikin hanyar Allah, aw rauhatun ko kuma marece da zai yi, khairun min ad-dunya wa ma fiha, yahi duniya alkhairi da abun da ke a cikin sa. Kun ga anan an fassara mi, an fassara wancan ko? Shine malamai suke cewa ar-riwayatu tufassiru ba'daha ba'da. Zaka ga hadisi an samu ruwayoyi daban-daban, amma zaka ga wannan riwayar ta bayyana wani abu wanda ba a bayyana a cikin wancan ba, sai a kama ruwayoyin a hade su dan mi, dan su fassara juna. A can kun ga manzo Allah yace yahi alkhairi da mi, abinda rana ta huto a kansa ta hwadi, anan sai aka mi, sai aka fassara gaba dai, khairun min ad-dunya wa ma fiha, yahi duniya alkhairi da abinda ke a cikin sa, kuma dukkan su ma'anan su guda ce. An gane da kyau ko? Har yanzu dai wannan hadisin yana ƙara tabbatar muna da mi, yana ƙara tabbatar mun da falala ta jihadi. A wannan gabarce nake so in yi fadakarwa izuwa ga hukumomi, shawara ce izuwa gare su akan cewa su san da cewa wallahi sanya tsarin addini a cikin al'amari na harakar soja yana taimakawa sosai a wajen karfafar da sojawan wajen su yi yaki yanda ya kamata. Muna ba su shawarar su yi kokari su sa harakar addini a cikin aikin soja, za su ga cin nasara da ikon Allah maɗaukakin sarki. Domin duk sojan da za a zo ana karanta masa wannan hadisi na falalar jihadi, da Allah me zai sa ba zai yi kokarin, me zai sa ba zai yi nadamar in an kashe sa ba, me zai sa ba zai ji haushin an kashe sa ba a cikin hanya ta meke da suna ta yaki, me zai sa ba zai zabura ba wajen lokacin da aka ce ga makiya suna su shigo a gari su tunkare su su kashe su. Domin su da yawa zaka ji an ce su zawa kaza sun gudu, su zawa kaza sun tsere, dan me yasa? Suna ganin idan an kashe su mutu a me, su mutu a banza, dan ba su san muhimmancin abun ba. Ashe da a ce ana gaya musu muhimmancin abun, da a ce ana gaya musu idan suka yi niyyar cewa wannan aikin da suke yi na kare ƙasa jihadi ne suke yi, in sun yi dan Allah, Allah zai ba su ladar wanda suka mutu akan hanyar Allah, da za su mi, da za su tsaya su yi aikin yanda ya dace, musamman wannan yanayi da muke ciki na ana tsammanin a kowanne lokaci makiya za su iya su shigo. Ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man qutila duna malihi fa huwa shahidun wa man qutila duna irdihi fa huwa shahidun wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun. Duk wanda aka kashe sa a wajen kare dukiyarsa shahidi ne, duk wanda aka kashe sa a wajen kare iyalinsa shahidi ne, duk wanda aka kashe sa a wajen kare mutuncinsa shahidi ne. Dan Allah, su za wanda suke akan iyaka menene suke kokarin yi? Kare mi suke kokarin yi? Kare mutunci, kare dukiyoyin mu, domin idan makiyan suka shigo mi suke yi? Suna tattara raguna da shanun mutane su mi su kora su tai da su. Bayan wannan kuma kare menene? Kare iyali ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba irin wannan aikin, yasa irin wannan aikin ya zamanto shine mafi girman ibada daga cikin ibadu na aiki. Ma'ana ku je ku kare iyakokin mutane dan mi? Dan kada aka musu farmaki. Domin daga cikin muhimmancin wannan kare iyaka da sozawa suke yi shine, idan sun yi dan Allah, to duk wata ibada da za a yi a cikin gari za su samu ladarta. Dan saboda mi? Dan saboda da a ce ba suna a bisa kan iyakar ba, za a samu ai sallah a masallaci? Ba za a samu ba. Dan saboda mi? Rishin tsaro. To ashe sallar da za a yi an samu yin ta ne dalilin su a masallaci kenan, dalilin wannan za su mi? Za su samu ladar wannan. Duk wata ibada da za a yi dan saboda kwanciyar hankali an same shi ne ta dalilin mi? Ta dalilin su. Ashe idan aka sa haraka ta addini, haraka ta yi masu zawa wa'azi, wannan abun zai taimaka sosai a wajen mi? A wajen tahiyar da yakin da ake yi da muke da suna makiya da kuma ƴan ta'adda da barayu. Wannan shine kenan. Allah ya ganar da mu. Hadisi na gaba malike cewa an abi qatada al-ansari radiyallahu anhu, an karbo daga abi qatada al-ansari yardar Allah ta kara tabbata a garisa, qala yati kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, mun hita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a garisa, yawma hunain ila hunain, zuwa yakin hunain, fa zakara qissatan, sai ya ambaci wata qissa, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah yace man qatala qatilan, duk wanda ya kashe wani, lahu alaihi bayyina, yana da dalili akan cewa shine ya kashe sa, falahu salabuhu, to yana da kayan sa, ma'ana kayan wannan mutunan wanda ya kashe. Qala ha thalathan, manzo Allah ya fadi wannan sau uku. An gane da kyau ko? Manzo Allah yace musu duk wanda ya kashe wani, to wanda ya kashe nan kayan yakin sa nasa ne. Ana a wajen yaki sai ka kashe wannan kahurin, to wannan kahurin da ka kashe in dai tabbas ga dalili ka kashe shi, to za a mi? Za a bashi kayan, za a baka kayan shi, kayan yakin sa da kayan da yake sanye da kuma abun hawan sa, duka gaba ɗaya kai za a ba. Kenan wannan yana bayani akan ɗaya daga cikin hukunci na mi? Hukunci na ganimar da ake samu. Kenan daga cikin ganima akwai wanda ka kashe kayan sa kai za ka dokar su. Kuma wannan musulunci ya hukunta sa ne dan mi? Dan kwadaitarwa ko? Dan saboda ka san idan kashe adadin mutum kaza za a mi? Za a baka kayan sa. Sai dai wani zai iya cewa to wannan ba zai kore niyya ba ta yi dan Allah, a'a, wannan ba zai kore niyya ta yi dan Allah ba. Domin niyya kala biyu ce, kamar yadda malaman makasir suke cewa akwai an-niyyatul asliyah, sannan kuma akwai an-niyyatut tabi'iyyah, niyya ta asali da kuma niyya wadda take biyo mata. Ka'ida ce suke cewa yughtafaru fil maqasidil asliyah ma la yughtafaru fil maqasidil awwaliyah, bil misali yatadhih al maqal. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ya yi alƙawalin duk wanda ya yi aure zai arzitar da shi. An gane da kyau ko? To sai wannan ya ce to ka gani ina ta neman ma kuɗi, sai talauci nake fama da shi. Mun gane ko? To bari in je in yi aure, tunda aure yana ka kuɗi, bari in je in yi aure in samu kuɗi. An gane da kyau ko? To shi a cikin kansa kawai zai yi auren ne dan saboda mi? Ya samu kuɗi. Wannan mafi yawanci ana samun shi ga wanda suke asalin dama suna da aure, masu ƙari, ce ai ƙari albarka ce gare shi, yana fama da talauci, sai a ce je ka ƙara aure, ya ta yi ciwo bashi ya ƙara aure, dan saboda mi? Kuɗin shi su ƙaru. To kun ga wannan ita niyya ya sa ta aniya ta asali ita ce mi? Ita ce ya samu kuɗi. Kenan dalilin wannan auren da zai bai da mi? Baya da lada. Amma shi kuma wannan yayi niyyar yin aure dan saboda ya kame kansa daga sabon Allah madaukakin sarki. Bayan wannan kuma yana fatan Allah ya arzitar da shi dalilin wannan da yi. Niyyarsa ta farko menene? Dan Allah. Ta biyu ita ce mi kuma ya samu ɗan kuɗi ta wannan hanyar. To wannan kun gani shi a meke da suna auren sa yayi zai samu lada domin niyya ta asali micece yi dan Allah. To shine abin da ake nihi. Kinan da mutun zai kawo niyya wadda take ba dan Allah ba a harko, to wannan shi zai sami aikin da zai ba zai samu lada ba. An gani da kyau? Kinan da mutun zai yi jihadin dan saboda ya samu kuɗi, in an samu ganima a bashi za a cewa wannan ladar jihadin baya da ita. Amma nayi niyyar dan Allah kuma dalilin wannan in samu dan abu, to wannan babu lihi akan wannan. An gani da kyau ko? Wannan shine kenan. Kinan wannan hadisin yana muna bayanin ɗaya daga cikin hanyoyin da ake raba abin da ake samowa a wajen yaƙi. Hadisi na gamma yake cewa an Salma ibn al-Aqwa, an karɓo daga Salma ibn al-Aqwa radiyallahu anhu yardar Allah ta ƙara tabbata a gare sa, qala ya ce atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa, yazo aynun min al-mushrikina, a wajen wata ijiyar ruwa ta mushrikai, ma'ana a wajen wani tabki inda ruwa suke bullowa ta mushrikai, wa huwa fi safarin, yana a cikin balaguro, fajalasa sai ya zamna inda ashabihi a wajen sahabbansa, ya tahaddathu yana hira, thumma fatala, sannan sai ya waiwaya, ashe wani mutum ne ya lallabo yana sauraron abin da suke faɗi. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce utlubuhu waqtuluhu, dalikin asiri ne kahure suka mushrikai suka turo, sai manzo Allah ya ce utlubuhu, ku nemo sa, waqtuluhu, ku kashe sa, faqatalahu, faqataltuhu, sai na kashe sa, inji Salma, fa naffalani salabahu, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani kayan sa, wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya, fa qala, sai ce man qatala ar-rajula, wa ya kashe wannan mutunan da nace a nemo, fa qalu, sai suka ce ibnul aqwa, shine ibnul aqwa Salma kenan. Qala, sai manzo Allah ya ce lahu salabuhu ajma'u, yana da kayan sa gaba daya. An gani da kyau ko? Wannan hadisin har yanzu yana da alaka da wancan. Kinan manzo Allah ne yazo sun zamna suna hutawa a cikin balaguro na yaki, sai aka turo dan leken asiri ya labe yana sauraron abin da su manzo Allah suke faɗi, ko kuma ya gano ina ne suka tsaya dan a daddare a kawo musu farmaki, ko a musu kwantan bauna, ko kuma a musu kohon rago. To a wannan lokacin da wannan mutunan ya ga juya manzon Allah sai ya ruga, sai manzon Allah ya ce ku nemo shi ku kashe shi. To daga cikin sahabban manzon Allah akwai Salma ibn al-Aqwa, wa zai bani labarin wani abu da ya sani dangane da shi, mun taɓa ba da tarihin sa a wannan majalisin. Jazakumullahu khair, latizu bai manta ba, shine mai gudun mi wanda ya himi ya hidoki gudu. A cikin sahabbai da an ce maka wane ne wanda ya hidoki gudu, sai ka ce wane ne, shine Salma. An gani da kyau ko? To shi yasa da wannan mutunan ya ruga a bisa kan dokin sa, Salma dama shi mami shi ma dokin ne ko? Ba da niyyar kaskantarwa ba, ya cin mishi yami ya kama shi ya kashe wannan mutunan. Sai manzo Allah ya ce to kayan wannan mutunan gaba ɗayan su na wane ne? Na Salma ne. An gani da kyau ko? Wannan kinan hadisin yana nuna har yanzu ɗaya daga cikin nau'i na rabon ganima idan aka zo a wajen raba ganima ta yaƙi, ma'ana abin da aka samu a wajen yaƙi. An Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu, an karɓo daga Abdullahi dan Umar yardar Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa, anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daga manzon Allah ya ce idza jama'a Allahu azza wa jalla al-awwalina wal-akhirina, idan Allah madaukakin sarki ya hada mutanen harko da mutanen karshe, yurfa'u li kulli ghadirin liwa'un, za a daga ma kowanne mayaudari tuta, fa yuqalu, sai a ce hadhihi ghadratu fulanin, wannan shine yaudarar wane bin fulan dan wane. Ba tare ba an tsallake? To wanne ne hadisi mai mishi ni a nawa nan ne shine na biyu ba sa. Jazakumullahu khairan, haka ne na tsallake shi ne, haka ne daidai ne yake cewa an Abdullah ibn Umar hayan zaga Abdullah dan Umar radiyallahu anhu ma qala yati ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama manzan Allah ya tura sariyatan ila Najdin ya tura sariya ma'ana ya tura wata runduna zuwa Najd idan aka ce sariya ana nuhin yakin da manzon Allah bai je ba tura wasu ne yayi idan aka ce algazwa ana nuhin mi yakin da manzon Allah ya halarta da kansa kenan manzon Allah ya tura wasu rindunoni zuwa Najd fa kharajtu fiha sai na huta a cikin ta ma'ana na huta daga cikin wanda za su je a wannan yakin fa asabna ibilan sai muka samu raqumma wa ganaman da kuma kananan dabbobi فبلغت سهماننا سير بمو يكي اثني عشر بعيرا راكمي قدا قوم شابيو ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن زان الله يكارامنا بعيرا بعيرا راكمي قدا قدا انغاين ديكيوكو وانا حديث ينا بياني نحا ينزو اكن غنيمة مي اكي تما غنيمة شيني ابند اكي سامو اوجن ياكي idan aka je a yaki aka ci galaba da kahurai to duk kayan da suka zo da su tunda a da mafi yawanci idan aka zo yaki ana zakuwa da guzuri ana zakuwa da me yake da suna da dawakai da dabbobi da abin da ya kama da haka to idan aka yi yaki aka ci galaba akan ku to duka wannan kayayyakin naku za a kwaso sun zamanto ganima an gani da kyau ko to shine da manzon Allah ya tura suka samu ganimar sai manzon Allah ya raba musu daidai wa daida kowanne ya samu mi raqumi guda 12 to yace sai manzon Allah ya kara musu raqumi guda guda wannan karin ya zo ne a cikin al-khumus an gani da kyau ko dama yana ɗaya daga cikin sharadi na ganima idan aka samu ganima za a raba ta gida biyar a cikin gida biyar kin nan kaso guda sai a hudda shi an gani da kyau shi wannan kaso gudan nawa ne ne na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah idan ya hudda sa yana ƙara ma wasu daga ciki ma'ana ba wai yana kaiwa gidansa bane ya aje an gani da kyau ko dai cikin biyar shi na manzon Allah ne ma'ana na shugaban yakin ne na me yake da suna wanda yake shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da manzon Allah ya rarraba musu a cikin khumusin nan dai cikin biyar kin nan kuma sai manzon Allah ya diba ya ƙara musu an gani da kyau ko shine ma'ana wannan ƙarin da akai nafalana ma'ana shine ai zadana ya ƙara muna an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullah dan Umar yadar Allah ta kara tabbata a gare sa shi da ma'aifinsa anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jama'a Allah azza wa jalla al-awwalina wal akhirina idan Allah ya tattara ya hada mutanen farko da mutanen karshe ana nuhin a ina a ranar tashin al-qiyama yurfa'u li kulli ghadirin liwa'un za a daga ma kowanne mayaudari tuta fa yuqalu sai a ce hadihi ghadratu fulan ibn fulan wannan shine yaudarar wani dan wani an gani da kyau ko wannan hadisin yana bayani ne akan yaudarar da take faruwa a cikin yaki yana da kyau mu san da cewa yana daga cikin hikima ta wannan addini da tausayin sa da tsarin sa da kuma nuna mun da cewa wai ba gurin sa bane ai kashe-kashe a kashe mutane shine akwai sulhu akwai abin da ake cewa alhudna ma'ana yarjejeniya tsakanin ku daga wanda kuke yaki da su akwai yarjejeniya da ake yi ana iya ayi yarjejeniya ta aje yaki ana iya ayi yarjejeniya ana cikin yaki sai ayi yarjejeniya to za mu tsaye da yaki sai da sahi a komo ayi yakin to haka za a yi to idan aka yi wannan yarjejeniyar duk wanda ya saba wannan yarjejeniyar to ya ci amana ko da fagen jihadi ne kuke sai Allah ya kama ku da lahi ko da kafurai ne ko kuka yarjejeniya da su to wannan yarjejeniyar dole ne ku rike wannan alƙawarin an gani da kyau ko haka akai wannan adalci ne na musulunci an gani da kyau ko wannan shine to shine manzo Allah yake cewa duk wanda suka yi yaudara a cikin yaki bayan an yi yarjejeniya to a ranar tashi alƙiyama za a daga musu tuta a ce ga yaudarar da suka yi wannan kuma ya shahidu wata yaudara da za ta faru ne na an kawo shi ne a baban yaki dan a nuna muna har cikin yaki ana iya yaudara wanda bata halatta ba yaudara kala biyu ce akwai al-khid'a sannan kuma akwai al-ghadr al-khid'a shine dubara ta yaudara shi kuma al-ghadr shi kuma shine yaudarar wanda muka sani akai tsaye. Dubara ta yaudara shine mi, za ku je a wajen yaki sai ku mi, sai ku ce za mu je a gari kaza wajen yaki. An gane da kyau ko? Dan kun san da akwai wasu in kuka ce za ku bi wannan hanya za su tare ku su kawo muku yaki, sai ku ce za mu je gari kaza alhali ga garin da za ku. An gane da kyau ko? To kun ga wannan micece al-khida'a ce ko? Yaudara ce ta mi, ta dubara, wannan shine kenan. Sannan kuma wannan hanyar zai na shiga a cikin al-gulul, yana shiga. Me ake ce ma al-gulul? Shine satar ganima. An yi yaki ga abinda aka samu kamin araba, sai ka ɗauki wani abu ka ɓoye, to shi ma wannan yana ɗaya daga cikin manya-manya laihuhuka. Wanda ya zo a wani hadisi, akwai wani mutum da yake ta kokari a wajen jihadi, yake ta kokari a wajen yaki, jarumi, ya nuna jarumta sosai. Sai sahabbai suke cewa kai wancan dan aljanna ne, kai wancan dan aljanna ne. Sai manzo Allah ya ce musu huwa finnar, dan wuta ne. Suka yi mamaki duk wancan kokarin da yake yi. Haka aka zo sahiya ta waye, aka koma a fagen daga, aka yi aka kare. Lokacin da aka kare sai aka zo ana diba wanda aka kashe. To akwai ɗaya daga cikin sahabbai wanda yake mamaki, ce ya za a yi a ce wancan mutumin ya mutu a dan wuta duk da kokarin da yake yi. Yace amma dai tunda manzon Allah ya faɗi, to ai babu tantama akan zai afku. Yana lura ko da aka kashe shi ya zo ya diba an kashe shi, sai aka shiga tambaya, to manzon Allah ga wani hoda kace dan wuta ne an kashe shi. Sai manzon Allah ya ce ku diba, babu komi a kusa gare sa. Ko da aka diba sai aka ga wata riga, wani bargo, kun san a can da abu ne suke azawa haka, wata riga mai dan karan kyawo mai tsada ya boye a karkashin sa. Da wannan rigar aka kashe shi, sai manzo Allah ya ce wannan rigar ya swace ta ne. Dalilin wannan swatar dai ne zai shiga ina, zai shiga a wuta. An gane da ke ku? Subhanallah. Wannan sai nuna mi, sai nuna hadarin swata a fagen yaki. Kuma wannan yana shiga hatta a fage na da'awa. Al'umma sun tattara kudi sun ba ku akan kunci, za ku sai abu kaza da shi, idan kuka yi wannan kun yi mi, kun yi yaudara irin wanda za ta yi dalilin shigar ku a wuta. To amma irin wa'annan ba za su dawama a cikin wuta ba irin su, za a musu azabar daidai gwargwadon wannan lahin da suka yi ne. Sai a maida su a ina? Sai a maida su a aljanna. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Tasu tana da sauki, ko da yake duk dai mai hankali ba zai ga cewa akwai saukin a ce sai ya biya ta wuta, bai ji a ina, ya ji a aljanna. Ko awa guda ta duniya kai a wuta, kai ko sakan guda kai a wuta ta jahannama wanda ake ba mu labari, ai ka san an sha da kai ko? Balantana a ce sai kai kwanaki, akwai wanda sai sun yi kwana 40, akwai wanda sai ma an manta da su, sannan za a maido su a aljanna. Wannan hadisi ne yana nuna mana hadarin yaudara hatta a fagen yaki. Idan a fagen yaki an nuna hadarin yaudara, to a fage wanda ba na yaki ba kenan, shi yayi dacewa a ce an guje yaudara. Hadisi na gaba, a lokaci yayi ko? Kenan lokaci yayi ko? Jayyid, anan za mu dakata kenan insha Allah. Sai Allah ya kai mu sati na sama. Ina tsammanin sati na sama za mu yi kokarin mu kare littafin. An gane da kyau ko? Jayyid, na so a ce ran da za mu kare wannan littafin an yi wata 'yar walima ko? Kuma wannan walimar ta zo hatta a sunna. An gane da kyau ko? Misali a cikin tarihin Umar radiyallahu anhu, mai ne zo a cikin Muwatta Imam Malik, lokacin da ya haddace suratul Baqara, sai da yanke dan maraki, yanke me ake ce mishi, raƙumi guda. Dalilin mi? Dalilin godiya ga Allah madaukakin sarki. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, wannan shine dalilin kenan. Inda dama ban san wace shawara gare ku ba akan walimar da za a iya yi. Wace shawara ke gare ku a tsaye da an yi so sai mu yi shawara? Ina so dai a ce an yi wata 'yar walima, an sabki littafin Umdatul Ahkam, za a hawa a sabon littafi. Abin da yasa nake so mu sabke wannan satin, dan saboda zan yi dan balaguro ne, shi yasa nake so. To kenan, ka hin yi balaguron musamman kammala, in dawo daga balaguro sabon littafi ne zamu shiga insha Allah. Wace shawara ke gare ku akan wannan walimar? Ya kuke gani ya kamata a yi ta? Ai shawara. To ai muna so sati kenan, ko da ki satin yake zuwa an abin ga. Kamar shawara ce za ku kawo sai mu gani. Ba su iya?
kuma sasan tambayoyin da za su tashi
zuwa landi jayi landi ba kowa yake nan ba ah je to ba matsala tunda latizo ya kawo ko talata to ba matsala insha Allah to Allah ya kai mu insha Allah zamu tattauna kenan a wajen karatu na mardi tunda mardi an yi lokaci ko insha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.